الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Asabar ne, daidai da daren 11 ga watan Rabi'ul Awwal, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433, daidai da 3 ga watan Februari shekara ta 2011. Wannan 12 haka aka rubuta ne, shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 41 daga cikin jeren jiyar karatuttukan littafin al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, a inda muka karanta hadisin farko, hadisin sayyidina Abdullah dan Umar, wanda ya ruwaito shi daga ainihin mahaifin shi. Na haka, ingantacciyar magana ita ce wannan hadisi yana cikin Musnad Umar ne. Wato, in aka ce hadisin wane ne ya ruwaito shi, sai ka ce Umar ne ya ruwaito shi, domin Abdullah dan Umar a matsayin rawi yake. Ina fata an gane riwayatu sahabiyin an sahabiyin, dan haka hadisin yana daga cikin hadisan Umar. A inda yake cewa wata rana suna zaune, sai ga wani mutum ya kullo musu, yana da fararen tufafi, yana da bakin gashi stick, ba wanda ya san shi, ba a ganin wata alamar tafiya a jikin shi da sauransu. Abdullahi dan Umar, kamar yadda muka ji, yayi hujja da wannan hadisi ne dan ya tabbatar da cewa wajibi ne musulmi ya yi imani da cewa Allah maɗaukakin sarki shi ke da iko akan komai, kuma Allah ya tsara komai, sannan kuma komai yana gudanuwa ne a bisa ilimin Allah wanda ya gabaci gudanuwar abu. Kenan, kafin a halicci kaza ko kafin kaza ya faru, Allah maɗaukakin sarki yana da masaniya dangane da faruwar wannan abu da kuma yadda zai faru. Mun ji daga cikin fa'idojin wannan hadisi cewa shi kanshi Imam Muslim ya kawo hadisin ne don ya sharhin menene musulunci, menene imani, menene kyautatawa. Sa'annan muka ji cewa wannan hadisi ya nuna irin yadda malaman farko daga cikin sahabbai suke kyamar wata muguwar aqida idan ainihin ta bullo, kuma suke bayyana kyamar su karara. Kamar yadda muka ji cewa su kuma madiya daga cikin waɗanda suka biyo bayan waɗannan sahabbai, idan al'amari ya rikice, to suna komawa zuwa ga ainihin sahabbai ne domin su yi musu bayanai, ba dan komai ba, saboda su ne ɗaliban farko da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar tsantsar addini. Har waye muka ji cewa wannan hadisi dalili ne akan kula da tsafta da kuma kyautata yanayi da za ka bayyana ga jama'a a cikin shi. Kamar yadda muka ji cewa idan ka zo ka samu jama'a, sai ka gabatar musu da sallama, sannan kuma sai ka fuskanci wanda ka zo gurin shi, musamman in shi ne shugaba. Kamar yadda muka ji cewa wannan hadisi ne dalili akan cewa, ko kuma wannan hadisin dalili ne akan cewa mala'iku ashe suna likida, in kuma suka likida ga wani wanda ba annabi ba ma zai iya ganin su. Kamar yadda ike aljani ma na iya likida, kuma aljani ya rikida kana iya ganin shi a bisa surar da ya rikide ya zame mata. Kamar yadda Abu Huraira mun ji yayi gwagwarmaya da wani shedanin aljani, a halin shedanin aljamin ya rikida da farko ya zama jiwa, sannan ya ainihin wato rikida ya koma mutum, sannan kuma ya koma iska, ya sake shiga cikin ɗakin, ya sake fitowa da wannan sura ta mutum, har Abu Huraira ya kama shi. Haka al'amarin yake ga mala'iku, mala'iku suna iya rikida su ainihin wato zama wata halitta wadda Allah maɗaukakin sarki ya nufa, kuma su yi magana har a ji su a gansu. Na fata an gane. Kamar yadda muka ji cewa kuma su dai ainihin wato mala'ikun Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko na ainihin wato su rikida su zama mutum, kuma su ɗauki surar wanda suka so ainihin a cikin mutane. Na fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Sannan wannan ya nuna cewa ko da kana kusa da mutum, ma'ana kamar a ce ka zo gidan shi, ka shiga cikin zaure, ka yi sallama, sai ka ji yana dab da kai, bayan ka yi sallama za ka iya neman izini. In ka ce assalamu alaikum, ya ce wa alaikum salam, sai ka ji ashe yana dab da zaure, babu laifi, kuma za ka iya cewa in shigo, domin mun ji mala'ika Jibril da ya tsaya bakin wannan tabarma a gaɓar wannan shimfiɗa, da ya sallama sannan sai da ya nemi izinin ya zauna aka yi mishi izini. To kamar yadda kuma muka ji cewa ainihin wato na'am muka ji cewa ainihin ko da yake wannan wurin ne za mu tashi wannan ha jawazu liktifa'i bil isti'zani marra aw marratayn ala jihati at-ta'zimi wal ihtiram wa minha jawazu ikhtisas al-'alim bi mawdi'in murtafi' min al-masjid a shafi na 122 a gaba ta 10 shafi na 122 a gaba ta 10 muna karantowa ne ga waɗanda suke bin mu daga nesa daga cikin sharhin sahih muslim wallafar babban malamin hadisi al-sheikh al-imam muhammad ibn ali ibn adam ibn musa al-ethiopi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a cikin mujalladi na farko shafi na 122 littafin dake da suna al-bahr al-muhit as-sajjaj malam yake na daga cikin darussan da muke diba a cikin wannan hadisi jawaz ikhtisas al-alim bi mawdi'in murtafi'in min al-masjid ya halatta a ware wa malami wani wuri mai tudu a masallaci idza da'ati al-hajatu ila zalika idan bukata ta kai ga haka na daga cikin ainihin bukatar sai malam yake li darurati ta'lim saboda larura ta karantawa ma'ana malam ya zama yana kan wani tudu saboda nan ne sasurin ka hangen shi ko kun fahimta hakan din ya halatta aw ghairihi ko kuma wani uzrin daban ko kuma wata bukatar daban lima ya'ti fi hadisin babu tali saboda akwai hujjar wannan maganar ba ta karara a cikin wannan hadisin amma a cikin irin wannan hadisin wanda Abu Huraira ya ruwaito wanda shine zamu zo mu ji in Allah ya so in mun kammala karatun wannan hadisin zamu ji inda yace fabanaina lahu dukkanan min tinin sai muka gina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani ainihin wato gado na ainihin wato yunbu muka sa tabo muka ainihin gina mishi kana yajlisu alaihi sai annabi yake zama akai an fahimta jama'a ita ce kamar abin da suke kira daskara wato sai a zo sai a kewaye kamar yadda kaga ake yin tukuba ta mahauta amma sai a yi ta da tsawo haka sai a cike ta sannan sai a shafe da suminti sai a shimfida wa malaman hadisi haka sai a shimfida sai ga malami ya zauna a kai yana karanta wato ana hango shi daga nesa ina fata an gane to anan Abu Huraira da ya faɗi wannan shine malami yake cewa kaga wannan bukata ce ta kama to idan bukata ta kama a yanzu ma babu laifi malami ya zauna a wani wuri mai tudu saboda ana hangen shi yana jawabi ko kuma yana kwatantawa ko yana karantarwa ko makamantan haka ina fata an gane babu laifi akan haka al-hadiya ashara wa minha annahu yanbaghi liman hadara majlisi liman hadara majlis al-alim idha alima bi ahli al-majlis hajatan ila mas'alatin la yas'aluna anha an yas'alahu anha ya kamata ga wanda yaje wata makaranta ana karantar da ilimi sai ya fahimci daliban da ke zauna a wurin akwai wasu mas'aloli waɗanda shi ya san za su buƙace su amma kuma sai ba su tambaya ba ko dan ba su san su ba ko dan ba su daga kai sun waiwayi muhimmancin su ba to babu laifi shi sai gabatar da tambayoyi akai tare da mai yiwuwa shi ya san amsar amma yana son ne ya bude kofar da malamin zai yi bayani domin daliban makarantar su karu kaga wannan zahiri ne a cikin wannan hadisin na Jibril liyahsul aljawabu liljami' domin amsa ta samu ga dukkanin masu saurare wa minha annahu yanbaghi lil'alimi an yarfiqa bis-sa'ili ya kamaci dukkanin malami ya rinka tausasawa wanda yazo yana tambayar shi idan mutum yazo yana tambayar ka harkoki na addini ko matsaloli na addini sai ka bi shi a hankali walidnihi minhu ya rinka jawo shi kusa da shi ya tamakkana min su'alihi domin ya samu damar yi wa malamin tambaya ghayra ha'ibin ba yana cikin tsoro ba wala munqabidin ba yana cikin ainihin wato daddake jikin shi yana ja da baya ba wa annahu yanbaghi lis-sa'ili an yarfaqa fi su'alihi shi kuma ainihin wato mai tambayar in yazo to ya tambaya tashi da kula da ladabi kai yayi tambayar da galafi ko kuma da rashin ladabi. Jama'a kun fahimta, kai malami in wani ya ɗaga hannu yana da tambaya, to ya zaka jawo shi jika, ya zaka bude mai yanayi yayi tambayar, to babu laifi akan haka, ana neman ka kai haka. Ina fata an gane, domin sakin fuska da wannan bako ya gani, shi yasa ya matso gashi har ya taho jikin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ومنها أنه ينبغي للعالم إذا سئل أما لا يعلم أن يصرح بأنه لا يعلم ولا يكون في ذلك نقص في مرتبته بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه قاله النووي رحمه الله تعالى هل يوانا حديث يانون عمنا أكي ومالمي تنبير أبند بيساني با يبتو قرريكي بيساني با وانا بغي نكس درجة الشباء sai wannan ya zama dalili akan nuna daukaka ta takatsantsan din shi. Wannan yana nuna kenan randa duk muka ji an yi mai tambaya kai tsaye ya bada ansa, dalili ne akan ya sani kenan. Tunda in bai sani ba yana cewa bai sani ba, kaga za mu samu yakini duk randa muka ji yana bada ansa, to mun san yana da cikakken ilimi akai, domin an yi mishi tambaya da bai sani ba zai ce bai sani ba. Ba abin kunya bane sai dai shedan ne yake zuwa ya sawwala maka cewa in ka ce baka sani ba to ai kuma girman ka zai fadi. Shahararren abu ne a cikin tarihin Imam Malik, koda muqaddimat tanwirul hawaliki sharhin muwatta na Suyuti na al-Imam Malik, in ka duba zaka samu Imam Suyuti ya kawo waɗannan irin maganganu. Mutanen Yaman suka rubuto tambayoyi 40, Imam Malik ya amsa kamar guda 6, guda 34 ya bayar da cewa bai sani ba. Suka ce to kamar ka in bai sani ba waye kuma za a ji a tambaya, yace ba matsala sai ku je ku ce wa mutanen da suka aiko ku maluku din ya ce bai sani ba. Suka ce ala gafata mala, to ai manyan malaman gari ne da dalibai suka haɗu aka aiko mu tun daga Yaman mu taho gurinka don babu wanda zai iya amsa mana, aka ce a taho gurinka cikin 46 kawai ya zamu da 34. To sai Imam Malik sai ya fahimci kamar wannan yana neman ya kura shi ne ga dole sai ya amsa ko bai sani ba. Sai ya ce idan ka je ka ce ka tambayi Maliku, Maliku ya ce bai sani ba, ka fada wa danka, danka ka ce ya fada wa jikanka, jikanka ka ce ya fada ta taba kunnanka har abada a gajiyar nan magana cewa sa'altu Malikan fa qala Malikun la adri. Maganar ta shiga tarihi cewa na tambayi Maliku, Maliku ya ce bai sani ba, yace ba abin kunya bane. Dan haka jama'a malamai suka ce na daga cikin alamar tsoron Allah malami ko mai fatawa aji yana cewa bai sani ba ga abin da bai sani ba. Wannan dalili ne na tsoron Allah shi. Wa minha ma qalahu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala مقصود هذا السؤال كف السامعين عن السؤال. sannan daga cikin fa'idojin da muke diba a cikin wannan hadisi shine dalilin da yasa aka yi wannan tambaya ta cewa malaika jibril tambaya annabi yaushe ne tashin duniya. Anan malaika jibril ya san babu amsa, to me yasa yayi tambaya? Yayi ne dan a hana masu ci gaba da yin wannan tambaya a kare su daga su daina yin wannan tambaya an wakati sa'a game da cewa yaushe ne tashin duniya. Da annahum qad kasa aksaru su'ala anha, saboda sun yawaita yin ainihin wato tambayoyi game da ita tashin ainihin duniya din, kama warada fi kasirin min al-ayat, kamar yadda hakan ya zo a cikin ayoyi da yawa, wal ahadith, kuma hakan ya zo a cikin ainihin hadisai da yawa. Falamma hasula al-jawab bima dhukira huna, yayin da amsa ta samu anan na cewa ban san lokacin da za a yi tashin kiyama ba, to hasulan ya'as an ma'rifatiha, shikenan kowa ya ɗebe tsammani kenan game da babu yadda za a yi a san san da za a yi tashin kiyama. To kun ga anan abin da ake so a nuna maka, tambayoyin da mala'ika Jibril ya zo yi nau'i biyu ne rage. Akwai tambayar da yake ya san annabi ya santa, kuma za a faɗi ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama don jama'a su sani su ƙaru, su ne tambayoyi game da menene musulunci, menene imani, menene ihsani, mecece ƙaddara. An fahimta? Amma tambaya game da tashin alƙiyama ya yi ta ne domin jama'a su ji ƙat bai sani ba, eh to tunda bai sani ba daga ran nan a ɗebe tsammani a daina ainihin ci gaba da yin tambayar, بخلاف الأسئلة الماضية صعبان صوراً تنبيهن دسك قباتا فإن المراد بها استخراج الأجوبة لمن منفد تسا أكيسو إتتي منفر أبتد أمسو شوات أنن تنبيه ليتعلمها السامعون دون ما سسور على وعزن النبي صلى الله عليه وسلم سكوي أبوبوان دزي جوابي ويعلم ويعمل بها كمسي أيكي دوات أنن أمسو شندباء باسو ونبه بهذه الأسئلة عن على تفصيل ما يمكن معرفته مما لا يمكن أتكي ودنن تنبيه نوئي بيو دمك جمم فهم تكي نيافة أكرتي وا دقا تكي أكوي مسألولين دزي يو أسان أمسسو سوني مي مسلمتي منجي منيني إيماني منجي منيني كوتة تاوى منجي akwai kuma tambayoyin da ba zai yi asan amsarsu ba shine yaushe za a san tashin alkiyama wannan kuma babu ainihin amsa akai sai dai kowa ya ta shiryawa da gurgurdan yadda alamomin suke bayyana wa minha ma qala ibn al-munayyir rahimahullah ta'ala fi qawlihi yu'allimukum dinakum dalalatun ala anna su'al al-hasan yusamma ilman wa ta'lima bi anna jibril alayhi salam لم يصدر منه سوى السؤال ومع ذلك فقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلما ونبدا مالمي ميسونا الإمام ابن المنير هكا أكي كرنتاوا ككياي أقول كما ابن المنير تو أما أولا ابن المنير الإمام ابن المنير ألا معك تنسل كي غافر تامشيتي وانا أيدهم فائدر ta tambayoyin nan da mala'ika Jibril yayi dalili ne akan cewa kyawawan tambayoyi da za a zo ai wa malami masani to su kansu waɗannan tambayoyin ana kiran su ilimi kuma ana kiran su karantawa ba dan kuma ba saboda Jibril tambayoyi kawai yayi Jibril ya bada amsa yayi wani jawabi tambayoyi yayi amma tare da haka daga ƙarshe sai Annabi ya ce wannan Jibril ne ya zo ne a matsayin malami ya karantar da ku al'amarin addininku ashe da a ce za ka yi wa malami tambaya ala gafata malam ina hukuncin kaza kai ka san abin amma kana son wasu su san abin ne wannan tambayar ita kanta da kai karantarwa kai ina fata an gane wa qad ishtahara qawluhum husnu su'ali nisfu al-ilmi shahararriyar magana ce a cikin masu ilimi cewa suna cewa kyakkyawar tambaya to rabin ilimi ce wa yumkin an yu'khadha min hadha alhadith wa li anna alfa'idata fihi ko in banat ala su'al wal jawab ma'an yace dan haka za a iya cire wannan amsar ainihin wato wannan magana ta cewa husnu su'ali nisfu alilmi kyakkyawar tambaya ko kyautata tambaya rabin ilimi ce ita ma ba a iya cire ta a wannan hadisi ta ina sai ce domin waɗannan fa'idojin da aka samu a hadisin nan sun bubbugo ne sakamakon tambayoyin da amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar wallahu ta'ala alam bisawab wa ilayhi almarji wal ma'ab to bayan nan sai kuma malam ya fara tattaunawa dangane da almas'alatu rabi'a fi itmam al-bahs al-muta'alliq bi tafsir al-ihsan bayani dangane da ihsani in ba kuma ta ba a karatun mu da ya gabata mun tattauna me ake kira ihsan kyautatawa muka kawo wasu misalai dangane da haka to ga wasu maganganu da al-imam ibn hajar yayi su a cikin fathul bari malam yace qala fil fath ابن حجر يفعي تكين فتح الباري دل سياق الحديث على أن رؤية الله في الدنيا بالأبصار غير واقعة ومن حديث دليلين أكن شواء قنن ألا أنن دنيا دا إدانوا إدو ديو بذيوبا إن أكا فهمت أكا كلمة دتزو تكين حديث ميشي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إحساني شيني كبوتا وألا كمركنا غنيش سيتي كمركنا غنيش تسيتي فإن لم تكن تراه domin in kai baka ganin shi fa innahu yaraka, to shi yana ganin ka. Yanzu abinda mafhumi fahimtar wannan hadisin take nunawa, a nan duniya kai baka ganin Allah amma shi yana ganin ka, to kullun ka ci gaba da kyautata ibada tunda shi yana ganin ka. Ko kun fahimta jama'a? Sai ce to kaga da wannan abinda hadisin ya nuna, za mu fahimci cewa ganin Allah ido biyu da idanuwa kuru-kuru a nan duniya ba zai yiwu ba. Wa amma ru'yatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa dhaka li dalilin akhar, wa qad sarraha muslimun fi riwayatihi min hadisi abi umama radiyallahu anhu bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa alamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Dangane da ganin annabi ga Allah fa, shin ko annabi ya taba ganin Allah a nan duniya? Malam yace waɗannan kuma akwai wasu dalilai daban da za a zo a tattauna a gaba, amma ingantacciyar magana ita ce a nan duniya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai taba ganin Allah ba. Kuma a cikin hadisi gashi malam ya ishara cewa shi kanshi hadisin a nan cikin sahihu muslim yake, annabi yace wa alamu, ku sani da cewa ya jama'a, annakum lan taraw rabbakum, ba zai yi ku ga ubangijinku ba hatta ta mutu, har sai kun mutu. Dan haka ba a ganin Allah a nan duniya, wanda duk yadda awar ya ga Allah da ido biyu a nan duniya, to ya kirkiri ƙarya ne. Ina fata an gane. Qalu jami' afa Allah ta'ala anhu ru'yatun nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama li rabbihi yaqzatan bi basrihi mas'alatun ikhtilafa fiha وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في محله ما ترجيه القول بعدمها لقوة أدلته. معنى يجي دنجني دجنن أن نبيا جاء الله كوبي جاء الله با يجي أنه وتا مسألة جودة مهلبة يسيني ما دنجنو أكي يجي أما إن الله ياسو ذا أزو أتنتن شيء ما دنا أننغ با سيدي كسن شيء با يعن أنتنتن شيء ما دنا را أتبتر مكد شيء بزيو أي بيو با biyu ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ga Allah ba. Wato Allah yana iya maida abin ya zama yayyu, abu ne mai sauki a wurin Allah, amma hakan ba ta faru ba. Annabi bai ga Allah ba, me yasa? Saboda ƙarfin dalilan da za a zo a gabatar insha Allah ta'ala. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Ya yi dogayen maganganu dangane da abin da ake nufi da ihsani, waɗanda ya ɗibo daga Ibnu Hajirin, daga manya-manyan malamai. To Allah maɗaukakin sarki dai ya taimake mu. Wato shi ihsani shi ne yake jagoranci a cikin duk wata ibada da kake yi. Ita ce duk abin da kake yi, abin da ake so shi ne ka kyautata shi. To wannan kyautatawar ma'anarta shi ne ka yi saboda Allah. Duk abin da kake in kai shi saboda Allah, yadda Allah ya ce, shikenan ka kyautata shi, to kai ihsani din. Ina fata an gane. Kai shi saboda Allah kuma yadda Allah ya ce, to kai ihsani. Al-mas'alatul khamisa ikhtilaf ahli al-ilm fi ma'ana qawlihi an talid al-amatu rabbataha. Sannan sai kuma mas'ala ta ainihin biyar ita ce sabanin da malamai suke game da menene ma'anar cewa baiwa za ta haifi uwar gijiyarta. Ina fata an gane. Qala al-Hafiz rahimahullah ta'ala fi al-Fath wa qad ikhtalafa al-ulama'u qadiman wa haditha fi ma'na dhalika. Qala Ibn Tim ikhtalafa fihi ala sab'ati awjuhin fa dhakaraha lakinnaha mutadakhila wa qad lakhastaha bila tadakhul fa idha hiya arba'atu aqwali. Ibn Hajirin yake cewa dangane da mas'ala akan me ake nufi da baiwa ta haifi uwar gijiyanta, wani babban malami mai suna Ibn Tim yace maganganu ne wajen guda tara malamai suka yi. Ibn Hajirin ya kawo waɗannan maganganu guda tara sai yace amma wasu maganganun suna zama iri ɗaya da junansu, suna shiga juna, dan haka ya matse maganganun da kaɓin su guda hudu ne. الأول مجانا فرقو قال الخطابي معناه اتساء الإسلام واستيلاد أهله على بلاد الشرك واستيلاد أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم ف فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها. قال النووي وغيره إنه قول أكثر.
مجانا فرقو إتتي cewar baiwa ta haifi uwar jijiyarta, ma'anar ta shine musulunci ne zai daukaka ya samu fadada ya cinye garin mushrikai, a kamo matan su a maida su kuyangu da kwarakwarai, har in mutun ya mallaki baiwa ta haifa mishi ainihin da, to kaga wannan dan a matsayin ubangijinta yake, saboda shi dan ne gidanta ne. An fahimta? To wannan maganar Nawawi yace ita ce fassarar da mafi yawancin malamai suka yi. Kun ji magana ta farko kenan. Malamai suka tsaya akai ta dogon sharhi akan ta. Sai kuma malam yace as-sani, magana ta biyu, an tabi'a as-sadatu ummahati auladihim wa yakthuru dhalika wa yatadawalu al-mulak al-mustawlada hatta yashtariha waladuha wa la yash'uru bidhalika. Aka ce abinda zai faru shine a lokacin nan mutane za su ta ainihin wato samun kwarakwarai, su ta samun bayi, kuma suna haihuwa da waɗannan bayin, sai kuma su rinka kama waɗannan matan da suka yi wa ciki suka haifa musu ƴaƴa a matsayin bayi, suna ainihin siyarwa har ya zama a siye ta a kai nan, a siyar da ita can, a dawo da ita nan, har a waye gari wata rana dan da ta haifa ya zo ya siye ta. To a wannan lokaci sai ya zama ma'anar an talibal amatu rabbataha, sai ya zama ita baiwa ce amma ita ta haifi mai gidanta. Kun ji fassara ta biyu nan? Ma an yi dogayen maganganu waɗanda malamai suka tattauna, bayan haka sai ya ce as-salis wa huwa min namtin ladhi qablahu qala an-nawawi wa la yahtassu shira'ul walad ummuhu bi ummahatil awlad bal yatasawwaru fi ghayrihinna بأن تلد الأمة حرا من غير سيدها بوطء شبهة أو رقيقا بنكاه أو زنا ثم تباع الأم في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الأيدي حتى يشتريها ابنها أو ابنتها. ولا يعكر على هذا تفسير محمد ابن بشر بأن المراد السراري لأنه تخصيص بغير دليل. Wannan magana ita ta uku ta so tai kama da wacan, amma ita ba a kayyabe ta da bayi ba, a ta iya yiwa baiwar ce, ta iya yiwa ba ainihin baiwar bace, saduwa ce za ta faru, saduwa irin ta shubha ko kuma ainihin saduwa ta zina ko wani al'amari makamancin haka wanda zai iya kaiwa har a siyar da ita wannan mata, sai kuma ainihin a dawo mallaka har ya zama shi dan da ta haifa ya dawo ya siye ta. Menene bambancin wannan da wancan na farko? Wannan ya hada da baiwar da kuma wadda ba baiwar ba, amma daga baya sai ta dawo ta fada cikin kangin bauta, shine mace ce wani ya zina da ita ta cikin shege, da ta cikin shege daga baya juyin juya hali ya sa har aka yaki, kuma ta zo ta fada cikin bayi da aka juya, sai kuma aka je aka sai da ita daga ƙarshe har ɗancan da ta haifa. Kun ga san da ta haife shi ita ƴa ce, shi ma kuma ɗa ne, sai dai ɗan zina. To amma a yau kuma gashi ta dawo hannun shi ta hanyar ya siyo uwarta, ai uwar shi a halin bai sani ba. Ina fata an gane. Kun ji fassara ta uku da malamai suka bayar. Arabu ya fassara ta hudu, an yaksura al-uquq fil awlad, aka ce zamani ne zai taho ƙarfe sai ƴaƴa su yawaita saba wa iyaye. Fa yu'amilu al-waladu ummuhu mu'amalata sayyid amatahu, sai da ya rinka ainihin wato yi wa uwar shi mu'amala irin mu'amalar da mai gida yake wa baiwar shi. Kaga baiwa ka zaka iya gaura mata mali, zaka iya aikenta, zaka iya sa mata kaza, shikenan ƙarshen zamani zai zo ƴaƴa za su rinka wa iyayensu irin wannan, da ya daga hannu ya daki uwar shi, da ya sanya uwar shi ayyuka na kaskanci da makamantan haka. Kun ji fassara ta hudu kenan? Ina fata an gane. min al-ihana bisabbi ya rinka zagin uwarshi yana wulakanta ta wabbar yana dukanta wal istikdam yana ainihin wato sanya ta tana aikace aikace fa utliqa alayhi rabbuha majazan sai aka kira shi a matsayin ubangijinta a matsayin majazi ni zalika aw al-murad bi-rabbi al-murabbi fa yakunu haqiqa na fata an gane ma'ana abinda wannan magana take nufi shine duniya za ta rikice din har ƴaƴa su rena iyayen su to in haka ta faru dalili ne akan alamar tashin alkiyama ina fata an gane qala al-hafiz ibn hajar yace wa hadha awjuhul awjuh indi li umumi kun ga sai ibn hajar yace wannan na ƙarshe din nan na hudu ko yace daga cikin fuskokin guda hudu shine yafi zama daidai a wuri na ba dan koyo ba saboda shi ya tattaro gaba daya dan me ya bautar da uwar shi kuma ya waye gari ya nada kansa ya zama mai gida a kanta hakikatan kuma ita ta haife shi sai ce wa la anna al maqam yadullu ala anna al murad kuma ai inda wannan magana ta zo a cikin hadisin tana nuni ga cewa halatun takunu ma akauni hata dullu ala fasadin ahwali mustaghribatan wani hali ne da za a shiga a duniya wanda halaye za su baci kuma a rinka ganin bakin abubuwa idan a ce misali bawa ai da yana da bawa baiwa yi mata ciki har ta haihu da ƙarshe shi wancan mai gidanta ya kama ta ya siyar har aka waye gari juyin juya halin kasuwanci yasa wannan yazo ya dan yazo ya siye ta wannan abun bai cika zama bako ba don wannan zai iya faruwa ko a yaushe ko an fahimta jama'a amma halin da ƴaƴa za su rena iyaye har su rinka dukan su suna zagin su suna bautar da su wannan halin shine musulunci bai sani ba kuma wannan abun shine in ya faru to dalili ne na bacin duniya dan haka ibnu hajirin yace wannan fassarar ta fi zama daidai a wurin shi ina fata an gane sannan ya ci gaba da kawo dalilai akan ainihin haka sannan sai ya ce al-mas'alatu as-sadisa fi takmili ma sabaqa min mabahith al-qadr sai kuma kammala bayanai da suka gabata dangane da mas'alolin qaddara inda kuma ta ba mun dan fara tattauna bayani dangane da mas'aloli akan qaddara qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharhihi الامام النووي الله مدوكين سركي ji kanshi ya fadi a cikin sharhin sahih muslim yace wa alam ka sani ya kai mai karatu haka ya kai mai saurare kai ma ka ji anna mazhab ahli al-haqq isbat al-qadr mazhabar malamai mutanen kirki wadanda suka tsayu akan gaskiya ita ce tabbatar da kaddara cewa gaskiya ce wa ma'anahu ma'anar tabbatar da cewa kaddara gaskiya ce anna Allah tabaaraka wa ta'ala qaddara al-ashya'a fil qidam Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkanin abubuwa tun da matan wa alima subhanahu annaha sataqa'u fi awqatin ma'luma indahu azza wa jal kuma Allah da kanshi ya san waɗannan abubuwa za su faru a lokutan da su lokutan sananne ne a wurin Allah wa ala sifatin makhsusa wadannan abubuwa kuma za su faru ne a bisa wasu sifofi na musamman fa hiya taqwa ala hasabi ma qaddaraha azza wa jalla dan haka wadannan abubuwan za su faru ne a bisa yadda Allah ya tsara su wa ankaratul qadariyatu hadha to wannan magana ce qadariya suka yi inkari wa za'amat suka riya cewa annahu azza wa jalla lam yuqaddirha Allah bai tsara komai daga cikin abubuwan da ke faruwa a cikin halittun shi ba walam yataqaddam ilmuhu azza wa jalla biha kuma ilimin Allah bai riga ya faru waɗannan abubuwan ba Allah bai san za su faru ba wa annaha musta'nifatul ilmi suka ce wa musta'nafatul ilmi suka ce waɗannan abubuwan sanda suka faru lokacin ne shi ma Allah ya ainihin san su ai inna ma ya'lamuha azza wa jalla ba'da wuqu'iha suka ce ai Allah ya san waɗannan abubuwan ne kawai sanda suka faru amma kafin su faru shi ma bai sani ba to kun ji aqidar qadariyawa wa kadabu 'ala Allah malam yace ƙarya suka yi wa Allah azza wa jalla ina fata an gane wajalla an aqwalihim albatila, Allah ya daukaku yafi karfin maganganun nan nasu batacce batattun maganganu, uluwan kabira daukaka wanda take babba. Wa sunniyat hadhihi alfirqatu qadariyya, an kirayi waɗannan ƴan kungiya ne qadariyya, li inkarihim alqadr, saboda musun ainihin kaddara da suke yi. Jama'a, kun ji waɗannan mutane, kun ji yadda bayani yake ko? Kun ga yanzu maganganun da nake ta faɗi tun muna muqaddima ta jarhu wa ta'dil, kun ga maganganun sun fito. In ka ji a lokacin an ce rumiya bil qadari, an jefe shi da yana da aqidar qaddara, shine yana cewa Allah bai san abin da za a yi an jima ko gobe ko nan gaba ba, sai in abin ya faru ne Allah yake sani. To waɗannan mutane aqida ce muguwa suka ɗauka suka makalawa kansu. Qala ashabul maqalat, malamai waɗanda ainihin wato suke bayani dangane da aqidoji, minal mutakallimina, daga cikin ainihin wato malamai na ilmul kalami na ainihin wato tauhidin mutakallima, suka ce wa qad qarabatil qadariyatul qa'iluna bi hadha al qawl ash-shani'il batil, kace amma alhamdulillah a yanzu irin waɗannan ƙadariyawa masu irin wannan mummunar maganar sun gama ƙarewa kaf, babu irin su a duniya. Wa lam yabqa ahadun min ahli qibla alayhi, babu wani musulmi a yau da yake fuskanta alqibla wanda yake da wannan aqidar. Alhamdulillah, kun ga aikin malaman hadisi yayi kyau. Idan aka tayar da barna, karku shiru, karku ga yadda ta damalmale ku dauka ba za ta gyaru ba, ku bayyana. Ba lallai ne a lokacin da kuka bayyana bayanin yayi tasiri a lokacin ba, ta yiwu nan gaba bayanin zai tasiri, amma rashin bayyanawa fa, to kun tabbatar da abin kenan. Dan aka tayar sai a ce to ai su imamu wane, su malam wane, suna nan wannan aqida ta bulle, ba abin da suka ce. Sai wani ya ce shurun da suka yi dalili ne akan sun amince, ko kuma suna ganin abin babu komai dangane da shi. A ƙarƙashin wannan malam yake cewa a yau babu sauran ire-iren waɗannan. Wannan bayanin imamin Nawawi yana yin shi a zamanin shi ne fa, a cikin ƙarni na ainihin wato 8 ko ƙarni na 7, a cikin ƙarni na 7. An fahimta jama'a? Wasaratul qadariyatu fil azmanil mutaakhira, to yanzu zamanna na ƙarshe yaya qadariyawa suka juye kuma? Karka dauka da aka ce sun ƙare akan waccan aqida wai sun tuba ne gaba ɗaya, a'a, an samu evolution ne, an samu juyi ne, sai kuma suka juye sai suka koma zuwa ga wata bid'ar, sai dai ta yi sassauci game da waccan. Ta'taqidu isbatal qadari, mutanen da ake cewa qadariyawa yanzu suna tabbatar da cewa sun yarda da qaddara. To amma walakin yaquluna, sai dai ga yadda suke cewa alkhairu min Allah, idan ka ga alheri ya faru to daga Allah ne, Allah ya kaddara, Allah ya nufa, Allah ya san abin zai faru kuma shi ya halicce shi. Wa sharru, amma in ka ga sharri ya faru to min ghairihi, to daga wani ne wanda ba Allah ba, ba Allah ne ya halicce shi ba, ba Allah ya tsara shi ba, Allah bai san da shi ba. Za ku ga abin ya dan yi sassauci ko? To amma a wurin malaman hadisi duk ɗaya ne. Idan ka tara fitsari kai alwala da shi, a wurin malamin fiqhu alwala ba te ba ko? To in ka ɗibo goci guda ka zuba a cikin ruwan zanzan kai alwala, a wurin malamin fiqhu har yanzu ba ta canza ba. Yawwa, ina fatan ku fahimta da kyau. Waccan aqidar ta cewa ba su yadda a ce Allah ya san abin da za a yi gaba ko an jima ko gobe ba, mun ji cewa aqida ce ta kafirci. Sai aka ce to sun sassauta, sun ce na'am, idan alheri ne sun yadda Allah ya sani, amma in sharri ne zai faru to Allah bai san zai faru ba. Ba cinya ba kafar baya, har yanzu fa ina son ku gane sun dan rage ne a kalamance kawai da magana, amma a aqidanci a wurin malaman aqida yadda aka kafirta waɗancan waɗannan ma kafirta su za a yi. Ina son ku fahimta jama'a, a can suna nuna cewa Allah bai san komai da za a yi ba, ko alheri ko sharri, sai in ya faru. anan kuma suna cewa duk abin da yake alheri ne to Allah yana sane da shi kuma shi yayin shi amma duk abin da yake sharri ne Allah bai san da shi ba kuma bai san san da zai faru da yadda zai faru ba kenan yanzu in ka dauko musu misalin wannan magana ta su kace yanzu kenan kuna cewa Allah ya san da halitta Annabi Musa da aqidojin Annabi Musa na gari da wa'azin shi da attaura ba su ce eh domin Musa da wa'azin shi da attaura alkhairi kuna cewa kenan Allah bai san da Fir'auna ba bai san zai faru ba bai san shigantakar da zai ba sai da ya faru ba su ce maka eh ne bambancin wannan aqidar da wancan babu dan haka a wurin malamai na tauhidi ingantacce har yanzu waɗannan mutane ba su tuba ba sai dai magana ta canza ne kawai daga asalin yadda take ce sa ne maka misali mutum ne ya tara fitsari sai ya alwala da shi sai malamin fiqh ya ce alwalarka ba te ba sai ya je samu ruwan zamzam kusan buta guda sai ɗibo kofi guda na fitsari sai ya zuba akan ruwan zamzam din nan kuma sai ya alwala har yanzu alwala ba te ba ko kun fahimta jama'a to haka wannan shine hakikanin abin da ya faru mutum ne yace shi baya cin naman kare sai aka yanka kare a gidansu shi kuma sai yanka ainihin kaza ko rago ko makamantan haka amma sai aka hada a tukunya dan sai aka dafa da aka yi farfesu sai aka ware mai nashi da romo aka zuba mishi har yanzu a wurin malaman fiqh ya ci kare ina fata an gane saboda haka ina son ku fahimta ne wato malaman aqida su in suka zo za su yi bayani su ce a yanzu ga yadda mutanen nan suka koma suna cewa sai a ce har yanzu dai ko kun fahimta jama'a misali yanzu kamar dan shi'a ne sai ya ce to shikenan ya daina kafirta su Abubakar da Umar ya kuma daina zagin su amma dai Abubakar ya murde gonar Annabi da ya mutu ya bar wa Fatima har yanzu dai fa mazala Allah madaukakin sarki ya kiyaye ina fata an gane na'am malamin tambaya kace ni na'am eh to babu ne fi insha Allah rubutun ne yake yin shi kanana haka eh na'am to kun ji wannan jama'a kun ji ƙarin bayani dangane da mas'alolin kaddara ko to nan ma malam ya tattauna mas'alar mai dindin yawa ƙwarai da gaske ai na'am 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 ai ba karatun abin nan din muke sai ku koma shafi na 130 inda yace qala an-nawawi rahimahullah al-imam an-nawawi yace wa qad tadhaharat al-adillatu al-qat'iyyat min al-kitab was-sunna wa ijma'i as-sahaba wa ahli al-hamd wal-aqd min as-salaf wal-khalaf ala ithbat qadar Allah subhanahu wa ta'ala wa qad akthara al-ulama'u min at-tasnif fihi wa min ahsan al-musannafat fihi wa aktharaha fawaid كتاب الحافظ الفقيه ابي بكر البيهقي نافتا انغان رحمه الله تعالى وقد قرر ائمتنا من المتكلمين ذلك احسن تقرير بدلائلهم القطعيه السمعيه والعقليه والله اعلم انتو باكاي بني اناكو شيكينن ان وجه من يا ابن برامو ابن نكين الامام النووي الله مدوكاكين سركي يا قارا مشي رحمه yake cewa haqiqa dalilai sun zo wadanda suke yanke na alqur'ani da sunna da haduwar malamai daga cikin sahabbai da wadanda da fatawarsu ake aiki a cikin malaman farko da wadanda suka biyo bayan su kaf sun hadu akan cewa kaddara gaskiya ce ga Allah mun fassara me ake nufi da haka cewa Allah shi ya halicci komai shi ya tsara komai shi ya san komai shi kuma ya san abin da kowa zai yi da komai tun kafin a halicci wannan abu yace malamai sun yi rubuce-rubuce masu dindin yawa wanda yake mafi kyawun rubuce-rubucen su ne waɗanda al-Imam al-Baihaqi yayi akan haka al-Imam an-Nawawi ya faɗi wannan magana babu shakka ni kuma ina cewa mafi kyawar rubuce-rubucen da malamai suka yi akan haka shine abin da ya faru a bayan al-Imam an-Nawawi. Shi Nawawi yana cewa al-Imam al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi ya rubuta littafai al-Asma' wa Sifat, ya rubuta littafin al-I'tiqad da sauransu. Amma littafi mafi kyau da aka rubuta dangane da mas'aloli na kaddara da tsayawa a warware su a iyakar sanina shi ne littafin Ibn al-Qayyim mai suna Shifa'ul Alil. Shifa'ul Alil wannan littafi jama'a mun yi tattali za mu kai shi wani wuri ne inda za mu zo da shi mu lakhasa bayani akan haka, sai kuma makamancin shi da Sheikh Muhammad Hassan ya rubuta shi, wani babban malami mutumin kasar Masar. Sun zo sun yi bayanai dangane da bayanai keke da keke game da abin da ainihin wato ake kira kaddara. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To jama'a kun ji waɗannan abubuwan. Na'am. Na'am, game da ita ne? Eh. A'a. Ai yanzu wannan kuma sai an zo ga fiqhu. Ana magana in da ya siyo mace sai aka waye gari ainihin uwar shi ce. Wannan yanzu muna magana ne dangane da kokarin gano ma'ana hadisi. Wannan mas'ala da yake tambaya mas'ala ce fiqhiyya, shin wannan ciniki ya kullu ko bai kullu ba? Ya kullu sai dai a shar'ance dole ne shi ya yantar da ita, domin bai halatta daya mallaki uwar shi ko uban shi a matsayin bawa ba. Amma ciniki tunda ya riga ya yi shi ya kullu. Don ka ce cinikin bai kullu ba kenan, to ya dauke ta ya maida ita ta ci gaba da bauta kenan. Sai malamai suka ce a ciniki da ya siyo ta ciniki ya kullu, to amma ci gaba da mallakarta a matsayin baiwar shi bai halatta ba, wajibi ne ya yanta ta. Ina fata an gane. Al-mas'alatu as-sabi'a, mas'ala ta tara, ilam ka sani anna hadha al-hadith aslun azimun wa dalilun amimun yaqta'u dawabira ko dabira ahli al-ahwa'il mudilla wa arbab as-safi wa dhilla min al-mu'tazila wal mutakallimin alladhina hum aznab al-falasifati al-jahala. Mana yake ka sani da cewa wannan hadisi wato wani tushe ne babba, kuma wani dalili ne wanda ya gama komai, wanda yake yanke duk wata son zuciya batacciya, da kuma waɗanda suke dawa jama'a su ne suka dawo yanzu suka waye gari suka zama waɗannan mutanen da ake kira kadariya. An fahimta? Abu na farko game da mu'tazilanci tukuna shi ne duk wata siffa ga Allah sai su kore ta, sai su ce sami'un bila san, ba su yadda a ce Allah na ji, Allah na da gani, Allah duk wata siffa sai su ce ƙarya ce. Ku kiyaye, su suna ƙaryatawa ne ba wai ta'wili ba, ƙaryatawa suke yi. Sannan su mu'tazila har wa yau sai su koma kuma suna ainihin cewa Allah madaukakin sarki ya halicci alheri, ya yi alheri, yana gudanar da alheri, amma duk wani sharri ko mugun abu fa sai su ce wanda ya yi shi to shi ya halicce shi. Don haka a fakaice kenan suna tabbatar da cewa kuma akwai wani mahalicci banda Allah, a halin Allah kuma yana cewa a ilahu ma Allah, akwai wani Allah ne da za a bautawa sakamakon ya yi halitta banda Allah? Babu. A ƙarƙashin haka al-Imam al-Bukhari ya rubuta wannan littafi ɗaya tamkar da dubu, kana buƙatar ka same shi ka karanta, mai suna Khalqu Af'alil Ibad, halitta ayyukan bayi. Wane ne ke halitta ko ya halicci ayyukan bayi? Amsa ita ce Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Allah shi ya halicce ku da ayyukan da kuke aikatawa. A ƙarƙashin wannan jama'a, waɗannan mu'tane mu'tazilawa aqidarsu kuma can na farko kadariyarsu ta yi daidai da falasifa, waɗannan kuma fa su kuma aqidarsu ta yi daidai da majusawa. Majusawa su ko da ba aqidarsu ita ce mahalitta biyu ne, mahalicin alheri ai mahalicin haske da mahalicin duhu. Sai su ce in ka ga duhu to Allah shi daban, in ka ga haske to nashi Allah daban. Su ne Allah yake wa raddi a Qur'ani yake cewa wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnain, Allah yake kar ku dauki alloli biyu su suna cewa mahalicci biyu ne mai halitta alheri da mai halitta sharri mai halitta duhu da mai halittar haske to waɗannan mutanen jama'a har yanzu dai kun ga bata suke ciki kenan malamai sun rubuta tafai da yawa akan su amma kuma ta ba akhbaru amr ibn ubayd ibn bab al-mu'tazili wani mutum da al-imam ad-darqutni yawa raddi mun zo da wannan littafi muka ce ga wani kasurgumin wanda muka yi ta karantawa a cikin sahihu muslim ana cewa ayi hankali da wannan amr dan ubayd ayi hankali da amr dan ubayd al-imam ad-darqutni sai da ya rubuta littafi sukutin da guda akan shi wannan batunin yana da aqida qadariyanci da kuma mu'tazilanci daya kenan na biyu al-imam ad-darimi ya rubuta littafi ar-radd ala al-jahmiyya to jahmawa su kuwa su kuma furbushin waɗannan mu'tazilawa ne su da suka zo sai suka ce ajmillance sun yadda a ce Allah yana da siffa amma kuma duk siffar da suka ji cewa tana bada labarin wasu abubuwa da kwakwalwarsu ta kasa dauka sai su ce ayi ta'awili misali Allah a sama yake sai ce a Allah na ko ina to duk mutumin da aka ce mishi Allah a sama yake yace ya yarda wannan musulmi ne ahlus sunna saboda mai qur'ani da hadisi da ijma'in malaman farko da waɗanda suka biyo bayan su duk sun tafi akan haka to amma duk mutumin da aka ce mishi Allah a sama yake yace a Allah na ko ina to wannan mutumi bajahane ne duk mutumin da aka ce mishi Allah zai zo a ranar alkiyama saboda qur'ani ya faɗi sai yace a ba Allah ne zai zo ba al'amarin shi ne zai zo duk mutumin da aka ce Allah na sauka ƙarshen dare saboda ga nassoshin hadisai sai yace a ba Allah ne yake sauka ba rahama shi ce take sauka to wannan mutum ba jahami ne ina fata an gane gashi nan al-imam ad-darimi ya rasu hijira na da 280 hijira na da 280 yau kusan shekara 1100 da wani abu da rasuwa ya rubuta ar-radd ala al-jahmiyya ina fata an gane haka nan yazo ya rubuta raddi ga shugaban jahmawan zamanin shi radd al-imam ad-darimi Uthman ibn Sa'id ala Bishr ibn Muraisi al-Anid akwai Bishr al-Muraisi wani mutum mai tsaurin ido game da yada wannan aqida al-imam ad-darimi ya rubuta littafi ya rugurugu da wannan aqida ta shi saboda haka jama'a waɗannan aqidojin da gurgurdan yadda zamani ya taho a cikin su sai a samu wani sai da'awa cewa yayi karatu sai ya kirkiro wasu abubuwa da nufin wai yana kokarin ya sassauta ko ya gyara garin haka shi kuma sai ya sake fadawa wani abin da ya gudata misali yanzu mutanen da za a ce musu yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannun su sai mutum ya ce a ka a ce hannun Allah dan aka ce hannun Allah an siffanta Allah da wata siffa wadda halittu suke da ita ita ce hannu in ka ce mishi ya ba a ce sai ce a ce karfin Allah yana sama da hannun su sai a ce ab karfin halittu ba su da shi amsar ita ce halittu suna da karfi to abinda ka sake abinda ka kauce ka sake fadawa dan haka abinda yake daidai idan Allah ya ce yana da hannu sai ka ce yana da hannu amma kar ka ce hannun irin na wari fala tabribu lillahi al-amsal laysa kamithlihi shay'un walillahi al-mathalu al-a'la kar ka kwatanta hannun kar kuma ka ce babu hannun sai ka ce akwai hannun naka ce wani iri sai ka ce wanda ya dace da girman zatin shi shikenan sai ka ga bakin kai shi amma in ka ƙaryata ku kiyaye in ka ƙaryata ka zama ba mu'tazili in kai ta'wili ka zama jahani in ka tabbatar ka zama musulmi ahlus sunna shikenan wannan ita ce ka'ida Allah madaukakin sarki ya taimaka to kun ji wannan jama'a bayan wannan kuma malam ya tattauna wasu mas'alolin waɗanda su ma suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske amma kamar yadda kullun nake musar da mu shine babu shakka karatun sharhi a wuri irin wannan da kuma ainihin wato yadda zakai in kai kadai ne ko kuma yadda zakai a gaban ɗaliban ilimi ya sha bamban insha Allah ta'ala dan haka abin da muke fata Allah madaukakin sarki ya albarkaci abubuwan da ainihin muka karanta
za mu ci gaba da ainihin wato hadisi na gaba insha Allah ta'ala a cikin doren sahih Muslim din.
Na'am.
Na'am.
Akwai su? Akwai su. Wani na tambaya ne cewa waɗannan ƙadariyawa da suka canza salo yanzu akwai su a duniyar musulmi? Akwai su. Har rubuce-rubuce su ne. Nan muna da rubuce-rubucen su jirge. Ga suna a Najeriya ma nan da yawa. Galibi abin da kai kake tsammanin wai sai sun kirayi kansu da wannan suna? Ba lallai su kirayi kansu da wannan suna ba. Amma galibi za ka ga a wurin haduwar aikin hajji ko umara nan ne za ka yi ta haduwa da irinsu, musamman kai ɗalibin ilimi ne. Galibi mutanenmu suna zuwa aikin hajji hatta ɗaliban ilimi ɗin, saboda galibi ba sa tunkara inda ake zama da malamai, wani ba zai taɓa sani ba. Amma duk wasu masu aƙidoji da kake ji in ka je wurin aikin hajji za ka gani, duk wata bid'a da kake jin ana cewa ko kuma ga wani abu da wasu suke faɗi in ka je wurin aikin hajji duk za ka gani. Duk za ka gani. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Sosai kuwa a Najeriya ga su nan burjik suna ta karatuttuka kuna ji. Wato matsalar shi ne ba a karantar da ahlus sunna maqalatul islamiyyina bane. Shi yasa in ka ji wani yana magana baka san wannan magana da yake faɗi me yake faɗi ba. Ina fata an gane. Amma inda an karantar da ɗaliban ilimi maqalatul islamiyyina wa ikhtilaful musallina, na farko za a karantar da kai ingantacciyar aqida, sai a ce maka a wannan babin to ga waɗanda suka saba. Misali a babul asma'i was sifat, sai a ce maka na farko akwai ƙadariyawa. Ƙadariyawan farko ga yadda suke cewa Allah bai san komai da za a yi anjima ko gobe ba. Ƙadariyawa da suka sakko na biyu sai suka koma suka zama mu'tazilawa, su kuma cewa suke Allah bai da wata siffa gaba daya. Da suka sake yo ƙasa sai suka zama jahamawa, su ne waɗanda suke ta'awilin siffofin Allah. Shi kenan. Sai a jawo mutum sai ka ji an ce Allah a sama yake, sai ce a dan me za ce Allah a sama yake. Shi kenan sai ka ji ya fara bayani. Shi kenan ba jahame ne. Shi kenan. Ina fata an gane. Daya kenan. Ina ka tawo magana yanzu misali ɗan ƙalaƙato. Yanzu ɗan ƙalaƙato a babin fiqhu ɗan ƙalaƙato mu'tazilawa ne. Mu'tazilawa ne, haruriyawa kenan a babin fiqhu. Idan ka kawo musu cewa Allah ya ce a cikin Alƙur'ani, annabi ya fassara a hadisi, sai su ce a'a da'una min hadha, rabu da mu, ba ruwanmu da wannan. A ce ba ruwanku da magana annabi, sai su ce wani ƙato ne ya faɗa. Shi ne yake ce musu ɗan ƙalaƙato. Waɗannan mutanen su ne waɗanda suke cewa sun wadatu da Alƙur'ani, har suka ƙirƙiri hadisin ƙarya cewa annabi ya ce in har ka ji hadisi daga gare shi, gwada shi da littafin Allah, in yayi daidai da Ƙur'ani ka ɗauka, in ya saba ka jefar da shi. Imam Suyuti ya rubuta littafi ya raga-raga da su, ya sanya wa littafin Minhajus Sunna, Miftahul Janna fil Ihtijaj bis Sunna. Waɗannan yanzu su ne ‘yan ƙalaƙato. Tahiya sai ce babu tahiya, in haka ce me yasa sai ce ba ta a Ƙur'ani. Iƙama sai ce ba ta a Ƙur'ani. To waɗannan mu'tazilawa ne amma ta ɓangaren fiqhu. Mace tana haila, yaya za ta yi sallah? Sai ce za ta yi. Sai ce me yasa? Sai ce Ƙur'ani cewa ya kawai ba za a sadu da ita ba, amma Ƙur'ani bai ce. To su ne aka zo koma ana kiransu Ƙur'aniyuna. Su ne a Najeriya ke kiransu ‘yan ƙalaƙato. To ‘yan ƙalaƙato kuma a Najeriya sai kuma suka ɗauko aƙidar ne, aƙidar khawarijanci tare da su. Shi ne duk abin da musulmi ya yi na saɓan Allah sai su kafirta shi a kai, kuma sai su halatta jinin shi. Shekara 30 su ne suka yi tabi suna kashe musulmi a ƙasar nan, da sunan suna kashe kafirai ne. So idan ka yi karatu a cikin maqalat al-milal wal-nihal al-milal wal-ahwa'i da makamantan waɗannan, shi ne za ka ga waɗannan sai ka ga ka san su tsaf. Don haka suna nan zankane a Najeriya ba wai babu su ba ne. Ga suna ana sanya tafsiransu, ana sanya karatutukansu, ana sanya wa'azozinsu. Shi ya sa akwai muhimmanci bayan an karantar da ɗaliban ilimi ku kiyaye kyakkyawar aƙida, sai kuma a ware musu ainihin darussa akan alfiraqul islamiyya wal firaq ghairul islamiyya sune a zaman nan yanzu irin su wani professor mu Abdullah wa minan Nasirul Ghifari ya rubuta al-adyanul mu'asira al-adyan al-mu'asira addinai na zamani wal firaq al-mu'asira ga suna duk ire-iren waɗannan kana buƙatar ka san su yanzu irin waɗannan da suke zuwa suna cewa ainihin wato a haɗe kai tsakanin musulmi da kiristoci addini ɗaya ne kaza 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 mun ne ake kiran su ɗan interfaith sune ɗan wahdatul adyan cewa duk addini kawai ɗaya ne to wajibi ne ka san su kar ka ɗauka wai malaman musulunci ba su yi magana akan su ba a'a ku tuna lecture da ne muku akan masoniya freemasons freemasons da sunan birjik a Najeriya inda ka ga wani standard na rotary club ko lion club freemasons ne da sunan rotary club lion club da sunan musulmi ne da kowa suna ciki ɗan masoniya ne logo ɗinsu shine ido ɗaya sai ga sun yi abu sai su yi hoton ido ɗaya duk abin da ka gan shi da ido ɗaya production ne nasu so duk suna nan birjik ba wai sai ka tafi da nisa ba galibi shine wato ana kasa suranta mana abin ne daga yadda zamantakewar mu take sai a ɗauka a challa maka kamar yadda shekarun baya da an akai maganar Habbatus Sauda sai a ce wani abu ne ake samo shi a Makka ashe gashi nan a gaban ƴan kolin mu ba a san shi bane kawai da aka je aka zo da Habbatus Sauda sai tsofaffin mu suna cewa wannan bakin algaru ne ci a wannan akwai ya ce gashi nan da Allah wurin ƴan koli shikenan ashe da ana cewa sai a Makka ake samo shi ashe gashi nan duk ƴan koli suna abin nan haka matsalar take dan haka duk waɗannan masu munanan aƙidoji da kake jin su ana karanta tarihinsu suna nan cike a ƙasar kana buƙatar in ka san ilimi ne shine sai ka rinka fahimtar yadda al'amura suke الإمام مسلم يتي حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجهدري وأحمد بن عبد قالوا حدثنا حماد بن زيد أم مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحمير حجة وساق الحديث بمعنى حديث كعمس وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف إمام مسلم يتي ما لبينا ميسونا محمد بن عبيد الغبري حكا أكي كرمت وأنن سونا الغبري نافاتا أنغاني تكتن سونج محمد بن عبيد بن حساب الغبري نتمن أصب بصران da shi da ainihin ɗaya malamin Imam Muslim ɗin su biyu ne wa Abu Kamil al-Jahdari Abu Kamil al-Jahdari cikakken sunan shi Fudail ɗan Husaini ɗan Falha Abu Kamil shi ma mutumin ƙasar Basra ne waɗannan ainihin malamai guda biyu ka hada da malami na uku Imam Muslim ya ce wa Ahmad ibn Abda da Ahmad ɗan Abda su uku qalu suka ce haddathana Hammad ibn Zaid Hammad dan Zaidin ya karantar da mu hadisi irin yadda ake wannan riwayar ba wai a lokaci guda bane ku kiyaye Imam Muslim ya zauna gaban su suka karantar da shi a'a ya karbo daga wurin wannan malami na farko Muhammad dan Ubaidin ya sake karbowa daga malami na biyu Abu Kamil al-Jahdari ya karbo daga malami na uku Ahmad dan Abda to da yazo yanzu zai rubuta waɗannan riwayoyin sai ga to ai waɗannan malaman nashi guda uku dukkaninsu sun samo ne a wurin malaminsu guda ɗaya shine Hammadu ɗan Zaidi don haka sai ya ambaci sunan malaman guda uku sai ya ce dukkansu suka ce Hammadu ɗan Zaidi ya karantar da su daga matsarin al-Warraq an Abdullahi ibn Buraida an Yahya ibn Ya'mura ko Ya'mara in ba ku manta ba mun ce mimun ɗin ana iya mata damma ana iya cewa Ya'mura ana kuma iya cewa Ya'mara ina fata an gane قال يحيى بن يعمر يتي لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر يا عند معبد يرنك فإن مغنغمو دنغني دا الأمر مقدرة أبصرة أنكرنا ذلك سيمك كأما شوانا مغنى تاش مكي مسو بينا تي وألا بيسان أبن بغاء قال wannan malami mai suna ya ayi dan ya amar yace fa hajjatu ana wa humaid ibn abdurrahman al-himyari da ni da ainihin humaid dan abdurrahman al-himyari sai muka tafi hajjatan muka tafi aikin haji wa saqul haditha sai suka kwararo hadisin bi ma'ana hadisi kahmasin wa isnadihi ma'anar hadisin da suka kawo su waɗannan malamai tayi daya da hadisin kahmas hadisin kahmas shine wanda muka gama karanta da sharhi haka kuma isnadin yayi daya wa fihi sai dai a cikin nasu din ba'du ziyadatin wa nuqsanu harfin an samu ƙari da kuma ragewar wani harafi wato abin da yake nufi da harafi anan wasu jumloli akwai ɗan wasu maganganu wannan riwayar akwai ƙari wannan akwai babu wannan an rage wannan haka ina fata an gane amma dai ma'anar tana komawa ga abu daya a ƙarshe ina fata an gane to wannan hanyar sai ka ce me yasa Imam Muslim ya haka a adama dabi'ar Imam Muslim kamar yadda tunda mun fara karatun littafin zamu iya ganin hadisi daya Imam Muslim zai iya kawo mishi hanyoyi guda uku ko hudu ko biyar ko makamantan haka a wuri daya sai ya saba wa Bukhari inda Bukhari ne yanzu yadda ya kawo waccan anan wannan riya da muka gama karanta sai dauke ta kuma sai kaita wani gurin amma shi Muslim zai tattara maka riwayoyin ne gaba daya wuri guda to in ya gama ba za ka sake jin su kuma a cikin littafin ba وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا عثمان بن غياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وأميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه شيء من الزيادة وقد نقص منه شيئا wannan hadisin ma irin wancan ne Imam Muslim ya kwararo isnadin shi har zuwa kan Yahya dan Ya'mar da Umayd dan Abdurrahman qala suka ce laqina Abdullah ibn Umar mun hadu da Abdullah dan Umar sahabi fa zakarna al-qadara muka ambaci bayani dangane da aqidar qaddara wa ma yaquluna fihi da kuma abubuwan da mutane suka fara fadi game da qaddara faqtassa al-haditha wannan malami Muhammad dan Hatim sai ya kwararo hadisin kanahu hadisihim kamar yadda wadancan malaman nawa da na gabatar suka kawo nasu su ma dai gaba daya shi ma an Umara daga Umar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fihi a cikin riwayar wannan malamin mai suna Muhammad dan Hatim din shay'un min ziyadatin akwai dan ƙari وقد نقص منه شيء kuma ya dan rage wani abu daga nasu lafazin karka ji an ce ya ƙara ko ya rage ka dauka wai shine ya ƙara ko ya rage a'a haka ya ruwaito su kuma wadancan haka suka ruwaito to kai ne in ka zo ka hada sai ka ga to a ciki wannan ya ce wa iqamus sala wannan kuma ya ce wa iqamus salatil mafruda kai ne zaka ga ƙari kai ne kuma zaka ga ragin amma shi kowa ya ruwaito abinda ya samu ne kamar yan jarida ne masu dauko rahoto sai ce an yi girgiza kasa mutum 70 sun rasu bayan kwana biyu sai ka ji wani dan jarida ya ce mutum 110 to a lokacin da wancan yake cewa mutum 70 abinda ya samu kenan lokacin da wannan yake cewa 110 to shi kuma abinda ya samu kenan to kai in ka zo ka hada sai ka ce to ma'anar magana daya ce ita ce an yi girgizar kasa a wuri kaza ranar kaza 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 amma wani ya ce mutum 70 suka rasu wani ya ce 110 shine kawai ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da ainihin al-Imam Muslim ya kawo wannan sai ya ce wa haddathani Hajjaj ibn Sha'iri haddathana Yunus ibn Muhammad haddathana al-Mu'tamir an abihi an Yahya ibn Ya'mar an ibn Umar an Umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama binahwi hadithihim na fata an gane Imam Muslim yace babban malami na malam Muhammad dan Sha'ir ina tayi muku bayanin wannan dan dai ku fahimta asalin sunan malamin Hajjaj ibn Yusuf to akwai sarki ne da ya kaurin suna a wurin malaman tarihi ana ce mishi Hajjaj dan Yusuf to kada Muslim yazo yace haddathani Hajjaj ibn Yusuf a ce a wannan azzalimi wannan kaza to sai Imam Muslim ya ga an samu abin da su malaman hadisi suke kira al-muttafiq wal-muftariq. Al-muttafiq wal-muftariq shine mutane biyu ne mabambanta amma sunan su yayi daya. Mutane biyu ne mabambanta amma sunan su yayi daya. Kaga Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shi ma malamin muslim sunan shi kenan Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. To da Imam Muslim yaga haka sai yaga cewa to mahaifin malamin nashi Yusuf kuma ya shahara da waƙe. To Imam Muslim yaje sai ya ce haddathana Hajjaj ibn Sha'ir shikenan. Ko kun fahimta jama'a? Allah maraukakin sarki ya taimaka. Yace haddathana Yunus ibn Muhammad haddathana al-Mu'tamir, Mu'tamir ya bada ainihin wannan labari an abihi daga ainihin wato mahaifin shi, shi ainihin wato Hajjaj wannan malami Mu'tamir, cikakken sunan shi shine Mu'tamir dan Sulaiman at-Taimi. To kaga da yace daga mahaifin shi kenan yana cewa daga mahaifin nashi Sulaiman at-Taimi an Yahya ibn Ya'mara, daga Yahya dan Ya'mar an ibn Umara, an Umara daga Abdullah dan Umar, shi ko Abdullah dan Umar daga Umar, Umar kuma an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi nahwi hadisihim, Umar ya ruwaito irin wannan hadisi. Sai ya zama wannan riwayar ta Hajjaj ibn Sha'ir tayi daidai da irin hadisin waɗancan malamai duk da aka gabatar. Ina fata an gane jama'a. Wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhair ibn Harb jami'an an ibn Ulayya qala Zuhair haddathana Isma'il ibn Ibrahim an Abi Hayyana an Abi Zur'a an Abi Zur'a ibn Amr ibn Jarir an Abi Huraira qala. Wannan hadithin Imam Muslim ya samo shi daga babban malamin duniya kaf ta hadisi, dan sai da ya karantar da dukkan waɗannan da kake jin sunan su, su Bukhari su Muslim, wato shi uba ne wannan a cikin ilimi, ya karantar da ƴaƴa, ya karantar da jikoki, ya karantar da tattaba kunnan su. Al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba malami ne wanda Allah ya zuba albarka a cikin rayuwar shi. Da shi da Zuhair dan Harbin suka karantar da Imam Muslim wannan hadisi, Imam Muslim yace jami'an dukkan su su biyun an Ibn Ulayya sun karbo wannan hadisi daga ainihin wato malam Ibn Ulayya. Na fata an gane. Shi ko malam Ibn Ulayya kala yace to sai Imam Muslim yace qala Zuhairun kuji Zuhair yace haddathana Isma'il ibn Ibrahim, Isma'il dan Ibrahim ya ainihin wato karantar da mu hadisi. To anan ya kamata a dan natsu da kyau. An fara samun wuraren da Imam Muslim ya sha bamban da Imam Bukhari. Wato Imam Muslim duk wani bambanci da aka samu a cikin riwayar wannan da wancan sai ya kokarin bambance ta. Imam al-Bukhari ko in ya dubi bambancin ba shi da tasiri game da ma'anar hadisin ya zo kawai sai tsallake ta. Malamai sun san haka, in sun gani sun san akwai bambanci amma bambancin bai da tasiri ne na haka da Bukhari ya zo sai ya hadi. Abinda ya faru anan ku duba. Al-Imam Abu Bakr ibn Abi Shayba ya karantar da Muslim wannan hadisi. Zuhair dan Harbin ma ya karantar da Muslim wannan hadisi. Lafazin shine an Ibn Ulayya, daga Ibn Ulayya. To cikakken sunan Ibn Ulayya shine Isma'il dan Ibrahim. To shi Abu Bakr ibn Abi Shayba sai yace an Ibn Ulayya, yace an, shi kuma Zuhair fa sai yace haddathana Isma'il ibn Ibrahim. Ku kiyaye. Wato ku duba. Zuhair malamin Muslim ne. Shi da yazo sai yace haddathana Isma'il ibn Ibrahim. Isma'il dan Ibrahim ya karantar da mu hadisi. Shi kuwa Abu Bakr ibn Abi Shayba da yazo sai yace an Ibn Ulayya, daga dan Ulayya. Wane ne dan Ulayya din? Shi ne dai Isma'il dan Ibrahim. Ya shahara ne da dan Ulayya kawai. Cikakken sunan nashi yadda yake shine Isma'il dan Ibrahim dan Muqsim, amma an fi sanin shi da dan Ulayya al-Asdi. Dan Ulayya din wato ya zama mishi kamar wani lakabi ne kamar yadda aka san Ibnu Hazmin da Ibnu Hazmin, Ibnu Taymiya da Ibnu Taymiya, Ibnu Abdul Barr da Ibnu Abdul Barr, amma can waɗannan sunayen da ake danganta su sunayen iyayen kakannin su ne na can nesa. To amma sai shahara Ibnu Taymiya, in ga an ce Ibnu Taymiya sai ka dauka Taymiyar baba shi ce, in ga an ce Ibnu Hazmin sai ka dauka Hazmin din baban shi, in ga an ce Ibnu Abdul Barr sai ka dauka Abdul Barr din baban shi, amma can kakanni ne na sama. To shi ma wannan ya shahara da Ibnu Ulayya. To shi Abubakar ibn Abi Shayba da yazo sai ya ce wa Muslim haddathana Ibnu Ulayya, shi kuwa Zuhair da yazo sai ya ce, ai sai ya ce Abubakar ibn Abi Shayba ya ce an Ibnu Ulayya, Zuhair kuwa sai ya ce me haddathana. To Imam Muslim da yazo ya ce waɗannan malaman nashi guda biyu dukkansu sun karɓo daga Ibnu Ulayya, amma fa shi Zuhair cewa ya haddasana Isma'il ibn Ibrahim. To kun ga irin wannan tantancewar Bukhari baya yi, amma Muslim in yazo to yana yin ta. To da irin wannan tantancewar ne malaman Maghrib irin su Baji, irin su Ibn al-Arabi da makamantansu sai suka ce Muslim littafin shi yafi littafin Bukhari. Sai aka ce a'a, wannan ƙarin armashi ne kawai, amma baya nuna cewa wajen inganci da nagarta ya ƙara wa littafin daraja akan darajar inganci da nagartar littafin Bukhari. Amma dai wannan ya ƙara wa littafin armashi, amma inganci da nagarta littafin Bukhari ya fi. Wannan irin tantancewar da Muslim yake wadda Bukhari baya yin ta, bata isa ta sa a ɗaukaka littafin Bukhari a littafin Muslim akan na Bukhari ba. Na fatan kun gane. To sai yake cewa an Abi Hayyana, dukkaninsu sun karɓo wannan hadisi, wato shi Ibnu Ulayya yace ya karɓo wannan hadisi daga ainihin Abu Hayyana. Abu Hayyana ɗin cikakken sunan shi ya haya ɗan Sa'idu ɗan Hayyana At-Taimi. Na fatan an gane. Mutumin ƙasar Kufa ne. Shi ku ainihin wato Abu Hayyana yace an Abi Zur'a ibn Amr ibn Jarir, ya karɓo wannan hadisi daga Abu Zur'a dan Amr dan Jarir dan Abdullah al-Bajali. Shi ainihin wato Jarir dan Abdullah al-Bajali na daga cikin sahabbai waɗanda suka musulunta ƙarshe-ƙarshen rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallama. To abinda ake ce maka anan shine jikan shi ne ya ruwaito wannan hadisin, shine Abu Zur'a dan Amr, Amr din shine dan shi. Na fata an gane. Shi ko yace an Abi Huraira, daga Abu Huraira qala, Abu Huraira yace, wato wannan ya nuna kenan jikan sahabi ne ya ruwaito wani hadisi daga wani sahabi. Haka sahabban suke a lokacin, kai sahabi ne amma sai ka tura danka wurin wani sahabi ya je ya dauko karatu, saboda abinda waɗannan sahabbai suka rayu a ciki wata ni'ima ce wadda in ba Allah ya so ka ba za ka samu kanka a irinta ba. Shine ka rayu cikin mutanen da suke kaf manzon Allah ne malaminsu. Yo ba daraja ba ce a ce ka tsuguna gaban wannan, ka tsuguna gaban wancan, ka tsuguna gaban wancan ya biya maka karatu. To dan haka sahabban sai suka zama isu-isu suna umarnin ƴaƴansu da jikokinsu, kai da muka je wani rinka biya maka karatu, kai wani za ka rinka zuwa biya wani karatu, su wani za su rinka zuwa daukan ilimi a wurinka. Gashi nan jika ne ga Jarir dan Abdullah al-Bajali sahabi mai suna wa Abu Zur'a, shine ainihin ya ruwaito wannan hadisi daga sahabi Abu Huraira. Qala, shi kuwa sahabi Abu Huraira yace, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawman barizan lin-nasi, wata rana manzon Allah ya kasance ya ainihin bayyana ga mutane. Atahu rajulun, sai wani mutum ya zo mishi. To wannan kalmar cewa ya bayyana ga mutane ita ce take fassara maganar da muka yi a baya da kuma wadda za mu zo mu samu a gaba. Ita ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana zaune cikin mutane yana zama a kan tudu ne, yadda in aka zo za a gan shi ya bambanta daga gare su, in dai zama ne na karantarwa. Amma idan zama ne na hirar da tattaunawa, duk inda ya samu sai ya zauna, su kuma sai su zo sai su kewaye shi. Shi yasa ba ka zo ka ji wata rana wani ya zo neman shi, da ya zo ya same su a zazzaune, sai ya ce jama'a barkanku da asuba, suka ce barka da asuba, sai ya ce cikin ku wane ne Muhammadu, sai suka ce mishi wannan farin mutum da ke kashin gide, sai ya ce kai ne Muhammadu dan Abdulmuttalib, ya ce ni ne, ya ce to nazo zan yi maka tambayoyi ne kaza kaza, da ya ci gaba. Ash-shahid anan kaga da annabi ya babbantu da wurin zama, da mutumin nan yazo zai iya shaida ko waye koda da canke ne. To dukkan majalisi na ifta da majalisi na ta'alim annabi yakan bayyana saboda na nesa su hange shi yaya yake kwatanta musu kaza. Wannan shi ya kai shi wani lokaci da yazo zai salla sai ya hauka matakala farko ta minbari, salla ma ba makarantarwa ba, salla yazo zai musu sai ya hau matakala farko ta minbari. Da aka idan da salla yace da yayi salla akan minbarin ne dan ku gani kuma ku koyi ya ake salla akan minbari in ta kama sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda yace wata rana manzon Allah ya bayyana ga mutane, fa atahu rajulun fa qala, sai wani mutum yazo mishi yace ya rasulullahi mal iman, ya manzon Allah menene imani? Qala, sai yace an tu'mina billahi wa malaikatihi, shine imani ka yadda da Allah da mala'ikun Allah, wa kitabihi wa liqa'ihi, ka yadda da littafin Allah, ka yadda da saduwa da Allah. Menene bambancin saduwa da Allah da maganar tashin alkiyama da aka yi a baya, da maganar as-sa'a da aka yi a baya? Liqa'ullahi, ana liqa'ullahi ranar alkiyama, haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Na'am, kowa zai hadu da Allah, kowa zai sadu da Allah. Saduwa wadda take ta gaskiya ba tare da wasu wakilai ba, ita ce a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a jawo ka a aje ka gaban Allah babu mai fassara. Allah yana magana da kai kana bashi jawabi, shine wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin, manzo ne kai ko ba manzo ba, kowa sai Allah ya tsai da shi ɗai-ɗai da ɗai-ɗai ya bincike shi. Wannan wuri shi ne, wannan yanayin shi ne ake kira maqamar rab, shi ne Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbihi, wanda duk ya ji tsoron wannan tsayuwa da zai yi a gaban ubangijin shi, wa naha nafsa anil hawa, ya hana zuciyar shi abinda take so, fa innal jannata hiya al ma'awa, aljanna ita ce makomar shi. To haduwa da Allah gaskiya ne, kowa zai hadu da Allah jama'a, zaka ga Allah, Allah zai ganka, Allah zai magana da kai a ranar alkiyama, zaka yi wa Allah magana. To ka ji tsoron wannan rana. Wa rusulihi, da kuma yadda da manzannin shi, wa tu'mina bil ba'sil akhir, sannan kuma kai imani da tayarwa ta ƙarshe. To nan an siffanta ta da tayarwa ta ƙarshe ne, ai dama akwai wata tayarwa ne kuma, tayarwar ta ƙarshe abinda ake nufi tayarwar ƙarshe, nan siffanta ta da tayarwar ƙarshe ba tamyizi bane, kamar yadda ake cewa Khadija ne sai a ce Khadijatul Kubra, shin ana nufin akwai wata Khadija as-Sughra ne? A girmamawa ne. To haka nan kai imani da tayarwar ƙarshe, wato tayarwar da daga ita to ba za a sake yin wata ba kuma. Qala, sai mutumin ya ce ya rasulullah, ya manzon Allah, man islamu, menene musulunci? To ina son ku tsaya da kyau ku lura a hadisin Umar da muka karanta, mutumin yana cewa ya Muhammad ne, anan kuma kun ji ya rasulullah yake cewa. Malamai suka ce gaskiyar lamari ya rasulullahi riwaya ce da ma'ana, ya Muhammad din nan shine abin da ya tabbata kalmar da ya faɗi, amma masu riwaya ne sai suka abbara da ya rasulullah, sai suka faɗi cewa ya rasulullah. Waɗannan na daga cikin bayanan da malamai masu sharhi suka yi. Mutumin ya ce ya manzon Allah, mal islamu, menene musulunci? Qala, sai ya ce al-islamu an ta'budallaha wa la tushrika bihi shay'a, musulunci shine ka bauta wa Allah karka hada shi da komai. Kaga a can kuma sai ya ce musulunci shine ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. To kaga in ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah, sannan kuma karka hada Allah da komai. To karka hada Allah da komai idan ka tsarkake shirka ga Allah a wurare uku shikenan ka zama cikakken musulmi. Wuri na farko shine duk wani aiki na Allah ka yarda cewa Allah shi kadai yayi. Wuri na biyu shine duk wani aiki da za ka yi wa Allah a matsayin ibada ka yi wa Allah shi kadai. Wuri na uku shine duk wani suna da siffa da daraja da aka ce Allah na da su to ka yarda Allah shi kadai yake da su. To in kai haka shine ka zama cikakken mai tauhidi. Shirka kar ta shiga cikin ayyukanka, shirka kar ta shiga cikin ayyukan Allah. Ka kaddara cewa Allah na da abokin tarayya a wajen kila kaza ko halitta kaza, sannan duk wani suna da daraja to ka tabbatar wa Allah shi kadai. Wa tuqima as-salata al-maktuba, sannan kuma ka tsaida sallah wadda take ta farilla. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍa, sannan ka bayar da zakka wadda take ta farilla. Kun ga wannan na daga cikin muraran da aka samu ƙara-ƙara a cikin wannan riwaya ta Abu Huraira. Ina fata an gane. Wa tasuma ramadana, sannan ka azinci watan ramadan. Qala ya rasulullah mal ihsan, sai mutum yace to ya manzon Allah menene kyautatawa. Qala sai yace anta abudallaha ka annaka tarahu, ka bautawa Allah kamar kana ganin shi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, domin in baka ganin shi shi yana ganinka. To in ka bautawa Allah a bisa irin wannan tsarin shine ka kyautata ibada. Na'am, fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka, haka ne anta abudallaha ka annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yaraka. Kaga wannan lafazin Abu Huraira kenan, ka bautawa Allah kamar kana ganin shi, domin in kai baka ganin shi shi yana ganinka. Qala ya rasulullah mata sa'a, sai ce ya manzon Allah yaushe duniya za ta tashi. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili, ai wanda ake tambayar bai fi sani fiye da wanda ke tambayar ba. Walakin sai dai saurara, sa uhaddithuka an ashraqiha, bari in bayyana maka alamominta. To kaga anan yana nuna kenan ba shi yayi tambaya game da alamomin ba, annabi ne yace madadin in gaya maka ita ban sani ba, amma bari in bayyana maka. A can hadisin Umar kuma fa yana nuna cewa shi ya tambaya yace to menene alamomin nata. Malaman sun yi kokarin hada wannan wuri da cewa bayan ya gabatar da tambayar akan cewa yaushe ne tashin duniya, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ainihin bai sani ba kamar yadda shi ma bai sani ba. Sai mutumin ya tambayi to menene alamominta. To anan ne sai annabi ya ce madalla, yanzu kan bari in gaya maka alamomin nata. Ina fata an gane. Idza waladatil amatu rabbaha, lokacin duk da kaga ya kai baiwa ta haifi ubangijinta. Fa zaka min ashrati sa'a, to wannan na daga cikin alamomin tashin alkiyama. Wa idza kanat al-uratu al-hufatu ru'usan nasi, duk lokacin da aka samu mutane masu yawo cikin tsiraici marasa takalma sun waye gari su ne shugabannin mutane, ba a saba ganin haka ba. Manya-manyan gidaje su aka saba gani da sarauta da shugabanci. To duk lokacin da ya zama za a ga wani ya zama shugaba, sai a koma a binciki baya, sai a ji dan talakawa ne masu tsiraici da yunwa da yawo ba takalmi da kaza da kaza, to dalili ne akan tashin alkiyama. Tafi ko na bukshop su baka wani tarihin Obama, ka karanta tarihin Obama, ka ga kakannin Obama, ka ga hotuna na kakannin Obama cikin talauci da yunwa da kaskanci da rashin sutura. Kakannin shi haka suke tafiya ko takalmi, babu suna zuwa gona, cikin wahala da galabaita a cikin gidaje na kaskanci. Sai aka waye gari yau shi yake shugabancin kasa mafi daukakar daraja a duniyar yau, a idan duniyar yau kuma. Ina fata an gane. Dama wani magabacin su ya ainihin yi hasashen haka, yace I have a dream, yace ina mafarki wata rana jikokina da tattabakunnena za a daina nuna musu wariya a ƙasar nan saboda fatarsu, amma za a koma ana duban su ne saboda ilimin su, saboda cancantar su, saboda dacewar su. Ka san cewa Obama lawyer ne, ka san cewa Obama PhD yake da shi a cikin law? Ko kun fahimta jama'a? To duk lokacin da aka rinka samun ƴaƴan talakawa kaskantattu suna zama su ne da mulki da jagoranci, to dalili ne akan tashin alkiyama ya kusa. Fa zaka min ashraqiha, yin haka na daga cikin, ko wannan na daga cikin alamomin tashin alkiyama. Wa idza tatawala ri'a'ul bahmi fil bunyani, sa'annan kuma idan masu kiwon dabbobi suka koma suna tsawaita gine-gine, fa zaka min ashraqiha, wannan na daga ciki. Wannan ba sai an tafi da nisa ba, ya kamata mu wa kanmu adalci, mu ƴaƴan Fulani. Ni da kaina din nan an kaina na ga kakanni na a cikin ina, a cikin bukka, a cikin bukka. Amma ga ganmu ya so muke ni hawa nawa nan, hawa biyar muke so ni. Ai alama ce ta tashin alkiyama, ko ka so ka kauce mata sai ta faru, ko akan ka ko akan wani. Na fata an gane, kana kama hanyar kabo, kana barin rimin gado, kada dan yin tafiya minti 20-30 zaka je ka samu rafi gashi nan a bakin rafin rigajen kakanni na suke nan, duk kaburbukan su suke ɗan bukkoki ne. Haka lokacin muka je har dariya muke yi, muna cewa nan ciki yake ga an kai muka shiga sai mu rinka dariya, amma mu duban mu yanzu daga gini muke yi wani za bulo 13 mun sai mu sa 18 shi ne tatawul min ashrafis sa'a. Ina ba ta an gane, ba sai ka tafi da nisa ba, in can mun tafi Obama can gwamnati mu dawo kanmu. Ina ba ta an gane. Fa zaka min ashraqis sa'a, annabi yace wannan na daga cikin alamomin tashin alkiyama. Fi khamsin, yace su alamomin tashin alkiyama suna ɗaya daga cikin abubuwa biyar. La ya'lamuhunna illa Allah, ita tashin alkiyama daya daga cikin ilmomi ne wanda ba wanda ya san su sai Allah. Guda biyar, abubuwa biyar Allah ya ware ba wanda ya san kansu sai shi. Thumma tala sallallahu alaihi wa alihi sallama, sannan manzon Allah sai jawo aya, inna Allaha indahu ilmu sa'a, Allah shi kadai yake da masaniyar tashin duniya. Wa yunzilul ghais, Allah shi kadai ya san sanda da inda da adadin ruwan sama da zai sauka. Wa ya'lamu ma fil arhami, Allah madaukakin sarki shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifu. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada, babu ran da ya san abin da zai aikata gobe. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, babu ran da ya san inda zai mutu. Inna Allaha alimun, Allah shine masani, sannan khabirun, Allah shike da labarin komai, kuma Allah shi zai bada labari game da kowa. Sarki ya tabbata ga Allah. Kun ga waɗannan abubuwa guda biyar, zamu zo mu samu babu su kutun da guda Imam Muslim zai kulla domin ya fassara mana su. Dan haka ba sai mun tsawaita magana akan su ba, amma abinda ake nuna maka da Annabi ya gama bayyana mishi alamomin tashin alkiyama, sai Annabi ya sake dawo da shi baya, yana son ya nuna mishi tambayar nan fa da kai ba ta da ansa, cewa yau sai ba ai tashin duniya, domin tana ɗaya cikin abubuwa biyar wanda Allah kadai ya sani. Dan haka kowa ya daina tambaya akan wannan, ba wanda ya sani. Annabi bai sani ba, mala'ika Jibril bai sani ba, duk wani karatu kuwa kaf da aka ji a bakin Annabi ake jin shi. Duk wani karatu da Annabi yake yi ya ji a bakin mala'ika Jibril ne, mala'ika Jibril kuma daga wurin Allah ne, kuma Allah bai gaya mai ba. Dan haka ba wanda ya sani, babu kuma wanda zai san yaushe duniya za ta tashi. Wannan ita ce aya ta 34 cikin suratul Luqman, da cikin suratul Luqman qala, sai mai riwayar hadisi Abu Hurairah yace, thumma adbara ar-rajulu, sannan sai mutumin ya juya. Kaji yadda Balarabe yake kula da ka'idojin magana. A can Abu Hurairah cewa yayi, kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yawman barizan lin-nasi, wata rana manzon Allah yana zaune ya bayyana ga mutane. Fa atahu rajulun, sai wani mutum ya zo mishi,